أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم بركة مدهة و أولنا وغري مسلا تيمي البركة domin gabatar da karatu a wannan wurin, kamar yadda muka taba gabatarwa a lokutan da suka gabata. A yau, da yarda Allah subhanahu wa ta'ala, za mu tattauna ne akan wani abu mai muhimmanci, shine sallah. Lalle bayani kan sallah abu ne mai yawa, domin yana daga cikin abinda mutane suke yi ma riƙon sakainiyar kashi, suke ganin kamar abu ne mai sauƙi ita ce sallah. Ita ko sallah mas'alolinta abubuwa da dama sai malamai. To shi yasa wannan taƙaitaccen karatu na awa ɗaya ba zai isa ya sa ba mu samu damar yin bayani kan sallah, sai dai mu yi abin da lokaci zai ba mu. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatun da za mu gabatar a yanzu, kuma muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya. Abinda za mu tattauna a kan shi bayani kan sallah, menene sallah a larabce, menene sallah a cikin shari'a. Abu na biyu wanda za mu tattauna a kan shi, a wani lokaci ne aka farlanta sallah a musulunci. Abu na uku, idan lokaci ya ba mu dama, ya kamata mu tattauna a kan wato ita sallar darkunnanta. Sannan kuma za mu tattauna akan muhimmancin sallah da matsayinta a musulunci. Sannan kuma za mu tattauna akan yadda ake gabatar da sallah da lokutanta. Sannan abu na ƙarshe, za mu tattauna akan waɗansu matsaloli waɗanda suka bijiro a waɗannan zamunna kan abin da ya shafi sallah. Mas'aloli ne waɗanda dole ɗalibin ilimi yana da kyau ya san su, don wata rana zai iya cin karo da su. Allah ya yi mana jagoranci. Abu na farko, kalima ta sallah da larabci ne ake cewa as-salatu, sai dai malam Bahaushe ya maida ta sinun yace sallah, amma a cikin yaren larabci da sadun ne as-sala. Kalima ta as-sala a larabci tana nufin addu'a, yin addu'a shine asalin kalima ta as-sala. An gane ko? Dalili kuma akan haka, aya ta zo a cikin suratu Tauba. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Khudh min amwalihim sadaqa, ka karɓi sadaka daga cikin dukiyoyinsu, domin ita zakka ba ana karɓa ba ne ko sadaka ga dukkan dukiyar mutum, saboda ɗan adam ba zai iya ba da dukiyarsa gaba ɗaya ba, amma dai zai iya ba da wani yanki. To kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ba da sadakan nan zakka za ka kasa kashi 40, ka ba Allah kashi ɗaya. Sadaka kuma duk lokacin da ka ga dama sai ka yi sadaka. Tutahhiruhum, wanda za ka tsarkake su ko za ka tsarkake su. Ashe bayar da dukiya yana tsarkake ɗan adam, ya tsarkake dukiya kuma ya tsarkake zuciyarka daga munanan ɗabi'u. domin babban musiba ga mutumin da yake da dukiya bai bada sadaka shine ciwo na rewa da keta da rashin ganin tausayi zasu zo su mamaye masa zuciya sai Allah ya ce wa salli alaihim kai annabi kai musu salati to nan ba ana nufin wa salli alaihim annabi kai musu salla ba ma'ana annabi yazo ya duka ma wani murkuu domin ba a yi ma kowa salla in ba Allah subhanahu wataala ba na ana nufin wa salli alaihim kai musu addu'a shi yasa kalma ta as-sala tana nufin mi tana nufin addu'a a larabci asalin ta kenan ina tuna kissa ta waɗansu malamai da suke suna cin kasuwa to wata kasuwa akwai sai suka yi rumfa sai suna yi ma mutane addu'a idan mutun ya zo kasuwa tunda akwai masu kasuwanci a wannan rana irin kasuwar da za a ce tana ci a sati sati wani zai zo ya bada dala 5 sai a yi masa addu'a ta dala 5 wani ya bada dala 10 sai a mishi addu'a ta dala 10 wani kuma ya bada 20 sai a mishi addu'a ta dala 20 to sai ɗaya daga cikin DJ na wata project sai suka je cikin yawo sai suka iske wannan kasuwa mutane na zuwa suna bada sadaka shi DJ ba dala 5 yabban yake bayarwa ko 10 a cikin aljihunsa akwai kudi yan jika sai cirjika 10 sabi sai ya watsa musu saman tabarma to da mallan da almajiri ba a taba sanin irin wannan kyauta ba sai aka dibi juna sai ya ce to gaskiya wanga ya wuce a bai addu'a a tashi America a biyu to ba za mu ce sun kafirta ba saboda ba shi suka yi ma sallah ba a'a sun yi sallah ne don neman masa wata abin nan da wajen Allah subhanahu wataala mun fahimci wannan ko to duk inda aka je aka dawo kalima ta as-sala tana nufin roƙo shine asalin ta al-haqiqa al-lughawiyya dama yadda tsari yake kalima in ta zo cikin shari'a za a fara da ma'anarta a sharanci in an ga ba ta yiwuwa sai a dauko ma'anarta a urfance a yadda jama'a suke aiki da ita idan an ga ba ta daukowa sai a dauko ta a urfi al-lughawi wato ma'ana a cikin yaren larabci to nan wa salli alaihim annabi kai musu addu'a kenan kalima ta as-salatu tana nufin yin addu'a dai daga cikin shu'ara na jahiliya kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana kiransa a'shal maimun yayi amfani da wannan kalima dan nuna maka cewa kalima ta as-salatu ba ta nufin yin sallah irin wanda muka sani a'shal maimun ya haura kuminsa zai yi balago sai suka yi bankwana da yarsa sai yake cewa a cikin baiti taqulu binti wa qad gharrabtu murtahilan ya rabbi jannib abil awja'a wal wasaba alayki mithli alladhi sallaiti faqtabiqi nawman wa li jambil mar'i mudja'a yace taqulu binti ayata tana ce min wa qad gharrabtu murtahilan na maraita zan yi tafiya ya rabbi tana cewa ya ubangiji jannib abi ka nisantar da babana al awja'a tututtuka wal wasaba da kuma wahala yace alayki mithli alladhi sallaiti to irin abin da kika roƙan min ya tabbata gare ki kaga lokacin jahiliya babu sallah wali jambil mar'i mudja'a yace kuma taje sashen jikin dan adam yana da mudja'a an wurin kwana ma'ana Allah ya baki bacci mai kyau wannan as-salatu fil lugha amma in muka zo a cikin shari'a malamai sun yi masallah ta'arifi daban-daban amma za mu dauki guda saboda halin karatu suke cewa as-salatu aqwalun wa aqwalun makhsusa wa af'alun makhsusa fi waqtin makhsusin bi kayfiyatin makhsusa mubtada'atun bit takbir mukhtatamatun bit taslim abinda ake ce ma sallah aqwalun makhsusa wasu abubuwa ne da abinda dan adam yake fada wadanda suke kebe wa af'alun makhsusa da waɗansu ayyuka kebance bi kayfiyatin makhsusa da kuma yadda ake gabatar da su a kebance ba irin yadda kake so ba abinda kake fada cikin sallah ya saba ma abinda kake fada a wajen sallah shi yasa aka ce kebance ruku'i da sujada abu ne wanda dan adam in ba lokacin sallah ba da wuya yayi su dan ba umurce shi da wannan ba kayfiyatin makhsusa zaka yi su irin yadda shari'a kuma tacce da abinda zaka fada da abinda zaka aikata irin yadda shari'a ta yi maka umurni ne an gane ko mubtada'atun bit takbir wanda zaka fara da kabbara ana ce mata kabbara harama saboda da kayi ta komai ya haramta duk abinda ba na sallah bane mukhtatamatun bit taslim ana kare ta da sallama sallama ta halacci wanda zaka halatta ma abubuwan da suka kasance haramun gare ka wannan shine sallah a shar'ance ɗaya daga cikin tarifat da malamai suka yi bayan wannan zamu zo a manzila ta sallah a cikin addinin musulunci sallah a cikin addinin musulunci tana da matsayi ne na biyu bayan mi bayan kalimatu shahada bayan mutun ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko sallallahu alaihi wa sallam ya shiga musulunci to abu na farko wanda zai lazimta sa shine mi shine yin sallah hadisi ya tabbata daga manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam hadisi na ibnu umar yana cikin sahih al-bukhari yana cikin sahih muslim yazo da lafuzza daban-daban ibnu umar yake cewa manzo allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce buniyal islamu ala khamsin an gina musulunci akan abubuwa guda biyar foundation tushe asali tubali kenan duk gidan da bai da tushe mai kyau to kuma ba zai yi karko ba kuma tushen ma yana da alaka da irin ginin da ake son ayi gidan da ake son ayi mai hawa goma ba zai yiwa ba ayi masa tushe irin mai hawa biyu domin in an yi zai rugushi kenan musulunci idan ana son a gina shi mai kyau to ga abubuwa guda biyar na farko sai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace shahadatu alla ilaha illallah ka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma ka shaida cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah ne Allah ya turo shi to wani sai yayi mamaki an ce kalimar shahada tana daga cikin musulunci kuma sai a ce kuma kalimar shahada tana daga cikin rukunin imani to meye bambancin su akwai bambanci tsakanin musulunci da imani wato akwai inda suka haɗu akwai inda suka bambanta in anka ce al-islam aka yi shuru to al-imanu ya shigo ciki in aka ce al-iman aka yi shuru to al-islamu ya shigo ciki amma idan aka hada su to sun bambanta domin malamai suna cewa kull al-islamu wal-iman kullama ijtama'a iftaraqa wa kullama iftaraqa ijtama'a idan sun rabu to ma'anar su ta shiga cikin juna idan suka hadu kuma kowane ya dauki wata ma'ana daban yana da kyau ka fahimci wannan shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul hujurat yake cewa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulu al-iman fi qulubikum qalatil a'rab larabawan qauyi sun ce amanna mun yi imani qul ka ce da su lam tu'minu ba ku yi imani ba walakin qulu aslamna sai dai ku ce mun shiga cikin musulunci ma'ana imani yana da alaka ne da zuciya shi kuma musulunci yana da alaka ne da abubuwar da suke zahiri fatar kalimar la ilaha illallah a baka musulunci ne an gane ko yin imani da ita a cikin zuciya shi ko ya koma imani shi yasa munafikai suna fatar kalimar shahada amma ba ta sa su nuni ta sa su cikin musulunci amma ba ta sa su nuni cikin imani wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wama hum bimu'mini kaga sun ce amanna billah da fadar tana isa da kuma mi da kuma da sun shiga cikin imani na gaskiya idza ja'aka almunafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun kaga fadar kalmar shahada ya sa su a musulunci a zahiri amma bai sa su a cikin imani ba domin sai zuciya ta kudurta mun fahimci wannan ko to shahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salah sai tsaye da sallah Al-Qur'ani in yazo sai ce a tsaye da sallah. Al-Qur'ani baya cewa ayi sallah. Mafi yawancin lafuzan Al-Qur'ani suna cewa ne a tsaye da sallah. Domin akwai bambanci tsakanin yin sallah da kuma tsaye da sallah. Tsaye da sallah yana buƙatar ka san abin da ke gyara ta, ka san abin da ke bata ta. Ka san rukunnanta, ka yi ta cikin lokacinta, ka yi ta irin yadda Allah ya ce a yi ta. Musamman karanta Fatiha rukunu ne daga cikin rukunnan sallah, wanda kuma yanzu ba kowa ya sha ba. Fatihar yanzu in ka tara mutum 100 to da kyar 5 za su tsira daga cikin su. Yan Allah ya bamu iko insha Allahu ta'ala, wata rana za mu yi karatu kan suratul Fatiha kawai, saboda mu ga irin kurakuran da suke afkuwa a cikin ta. Shi yasa Allah ce alladina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Gaibi dai aka sa imani, wa yuqimuna as-salah sai aka kawo sallah. Suna tsaida sallah, ba suna yin sallah ba. Ina fata an fahimce ni. To bayan wannan wa iqamus salah wa ita'uz zakah, abada zakka. Kalimar shahada ta kowa ce, yin sallah na kowa ne. Ba da zakka ba na kowa bane, sai wanda Allah ba dukiya. Me yasa zakka tana da muhimmanci a cikin al'umma? Saboda kada ta sa mutane su ki ba da zakka Allah ya tauye musu ruwa. A ki ba da zakka ya sa mutane da dama su fara neman dukiya ta neman kashe masu kuɗi ko aibanta su ko zalunta su. Wa ita'uz zaka wa sawm ramadan, da azumin watan ramadan. Azumin watan ramadan na kowa ne. Waɗansu da watan ramadan ya kama suna ganin ba za a yi azumi ba, kuma sai yazo yayi ayi a ƙari, ba su yi ba kuma ranar sallah a zo a ci abinci tare da su. Wa hajjul baiti, da kuma ziyartar ɗakin Allah. Ko wal hajju a wata riwaya, wasu riwayoyi an gabatar da azumi akan aikin haji, wasu riwayoyi an gabatar da aikin haji akan azumi. Almuhimmu dai shi ma aikin haji sai wanda ya samu ikon zuwa. Shi yasa waɗannan guda uku na kowa da kowa ne, amma guda biyu ɗin sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala hori ba dukiya. To wannan bayani ne a gurguje, saboda karatun taƙaitacce ne. Abu na gaba, a wani lokaci ne aka farlanta sallah? A wani lokaci ne aka farlanta sallah? Tambaya ce mai muhimmanci, saboda mu gane addinin musulunci addini ne wanda ya zo bitadarrush, mataki mataki. Da Allah ya samkar da Al-Qur'ani lokaci guda ce duk dokokinsa a yi aiki da su, da ba za a iya ba. Amma da yake Allah ya fi kowa sanin dan adam, to sai ya bi mataki mataki, ana saukar da shi kadan kadan don a samu mutane su yi saba da wannan, sannan wannan, sannan wannan, har a kai inda ake so da su. Kuma ba sallah dai aka yi ma wannan ba, giya haka aka yi mata, ba a haramta ta lokaci guda ba, sai da aka bi mataki uku a wajen waɗansu malamai mataki hudu. Mataki na farko, sai aka aibanta ta. Allah ya ce wa min samaratin nakhili wal a'nab tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Wa min samaratin nakhil, daga ƴaƴan dabino, tattakhiduna minhu sakaran, kuna riƙon sakaran, abinda ke sa wan maye, wa rizqan hasana, da arziki mai amfani mai kyau. To kaga shi ba a ce sakaran hasanan ba, malamai suka ce to daga nan na farko aka taso. Ana nan sai suka zo suka yi tambaya, yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Suna tambayar ka game da al'amarin giya, to ka ce qul fihima ismun kabirun, a wata qira'a kathirun, wa manafi'u linnas, akwai zunubi mai girma amma akwai amfani ga mutane. Kaga daga nan kuma mutumin da duk aka ce abu na da zunubi ba zai kalli amfanin abu ba. Shi yasa yana daga cikin abin da yasa yau in an ce za a shari'ar musulunci, ko da turawa ba su hana ba, musulmi su ne na farkon yaƙar shari'ar musulunci. Duk birjin ana cewa Niger 99% musulmi ne. A jayiri turawa da duk wani ƙaryace ƙaryace. Dalili kuma guda biyu nake son in bayar a gurguje. Na farko, a gidanka akwai abubuwa da kana iya sawa tsarin musulunci, amma ba kai ba, ba turawa ne suka hana ka kai tsarin musulunci ba. Abu na biyu wanda ke nuna musulmi su zo su fara yakar shari'ar musulunci shine waɗanda suke samun kuɗaɗe ta hanyar banna, masu gidajen giya da yawa da su suna sallah, sai an kace to za a sha shari'ar musulunci za a liki gidajen giya in yayi calcul par jour nawa suke shigowa ya buga ga wata ga asara da zai ce kai a burdan ce shari'ar nan mu ba ya taba masu gidajen mata aka ce za a sa shari'ar musulunci kudi za su daina shigowa sai su yabu su yadda ba masu hanyoyi na samun kuɗi waɗanda musulunci ya haramta su ba za su taɓa yarda a sa shari'ar musulunci yasa makiyan shari'ar musulunci na farko su ne waɗanda za a cewa su ne musulmi yasa 99% musulmi ba shi ne ake kallo ba ala ayyati hal wannan bayani ne ya kawo shi an shar'antar da wato sai aka zo mataki na uku ga giya aka ce ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu ssalata wa antum sukara lokacin da aka ce kada ku kusanci sallah kuna masu maye kenan saboda mi saboda lokacin sallah ba a so mutum yana bayi don bai san abin da zai faɗa ba to daga baya sai aka zo aka haramta ta gaba daya ya ayyuhal ladina amanu innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amal ash-shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu ash-shaytan an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamr wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa 'an as-salah fa hal antum muntahun sayyidina umar yace intahaina abari aka bari to haka sallah wani lokaci aka farlanta sallah malamai sun yi maganganu daban-daban waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa an farlanta sallah ne shekara biyar kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa shekara uku kafin manzo sallallahu alaihi wasallam ya hijira aka farlanta sallah waɗansu kuma sun tafi cewa an farlanta sallah ne kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira da shekara ɗaya da rabi to wannan zancen shine mafi dacewa shine mafi inganci dalili kuma saboda hadisi wanda ya zo na Anas wanda yana cikin sahihul Bukhari yana cikin sahihul Muslim lokacin da an kai Isra'i da Mi'raji da manzo sallallahu alaihi wasallam aya ta zo cikin suratul Isra' سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير دا أكي إسرائيل منذ صلى الله عليه وسلم أكي جلشيها السماء تبوكي يتشي فأوحى الله إلي ما أوحى سيألا يمن وحي أبندك يسن يمن وحي دشي أنقاليكو ففرض علي 50 صلاة سي فرلنتا من صلى 50 دغ فرقو صلى 50 الله يتي اي ده منزو صلى الله عليه وسلم يداو سما تشد يا حد النبي موسى يتي ما منزو صلى الله عليه وسلم صلى نو اك فرلنتو يتي 50 يتي كوما كغايا ما الله نا جربي متاني غباني كباسو اياوا يا كوما انا رجيوا biyar biyar sai da suka dawo biyar yace kuma a sake rigewa yace a ban iya naji kuma to sai Allah subhanahu wataala yace to sallah 50 ne sallah biyar ne amma matsayin sallah 50 suke domin za a multiply su par 10 5 fois 10 ça fait combien 50 biyar in an ka buga ta so 10 za su baka 50 man jaa bil hasanati falahu 10 amsalha to da akai wannan an farlanta sallah biyar hadisi da ummul mu'minin aisha radiyallahu anha ya zo cikin sahihul bukhari ya zo cikin sahihul muslim aisha matan manzo sallallahu alaihi wasallam take cewa furidatis salatu rak'atayn an farlanta sallah raka'a biyu biyu thumma hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira daga makka zuwa madina kenan farkon farlanta sallah an gane ko raka'a bibibi ne tunda a makka aka fara to yanzu lokacin da yayi hijira sai aka maida ta raka'a hudu an gane ko fazidat ithnain an gane ko sai aka kara raka'a biyu sai suka zan hudu to wannan shi ma ana nufin salloli uku ne aka kara ma raka'o'i an gane ko ma'ana sallah ta abin nan isha'i da sallah ta azhar da sallah ta la'asar su ne da ba ake yi hudu kenan su ne aka kara waɗancan kenan su abin da yake nunawa an bar su akan halin su
ita ko sallah ta balaguro sai aka barta raka'a biyu biyu kamar yadda wannan hadisi na ummul mu'minin da Aisha radiyallahu anha ya nuna. Akwai waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa sallah daga farko an farlanta raka'a biyu biyu ne kawai, ma'ana da safe raka'a biyu da marece kuma raka'a biyu. Hujja su shine inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wato wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla al-ghurub, sabbih bihamdi rabbik kai tasbihi da gode ma ubangijinka. Abinda ake nufi da tasbihi da gode ma ubangiji nan sallah, don mi? Saboda sallah akwai tasbihi a cikin ta, kenan an sanya mata tasbihi suna sallah saboda ana yin tasbihi a cikin sallah. Dan haka su wata sun tafi cewa sallah raka'a biyu biyu kenan, raka'a hudu ne kawai ake yi a yini, daga baya aka mai da waɗancan salloli maganganu ne waɗanda yana da kyau ɗalibin ilimi ya fahimce su. To me yasa ba a farlanta sallah lokaci guda ba, sai da aka bi mataki mataki saboda sanin hali na rayuwa ta dan adam, domin dan adam baya karɓar abu ya saba da shi lokaci guda. A nan akwai wata magana da ya kamata na ja hankali kafin mu tafi can zuwa ƙarshen lokaci, shine cewa akwai waɗansu mutane da ake cewa ƴan Qur'aniyun, ƴan Qur'aniyun waɗanda su suna kiran kansu sun yi imani da Al-Qur'ani amma ba su yi imani ba da hadisai na manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sai su dauko maka wannan hadisi su ce maka to Qur'ani ya faɗi an yi Isra'i, amma Qur'ani bai faɗi an yi Mi'raji ba. Sai su kawo maka shubha su ce maka to an ce an ɗauki manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Baitul Maqdis a Filistin, masallacin Qudus. Bayan an ɗauke shi an kai shi can, sai ya haɗu da annabawa. Bayan ya haɗu da annabawa, sai ya yi sallah da su, sannan kuma sai je ya amso sallah. Haka suke fassarawa. Za su ce da kai, to ya aka yi haka? An ce ya yi sallah da su, kuma an ce ya je ya karɓo sallah. Sai kai tsaye. Abu na farko wanda ya kamata mu fahimta shi ne cewa kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi Isra'i ya yi Mi'raji yana yin sallah. Abu na farko kenan. Abu na biyu wanda ya kamata mu fahimta, ita sallah annabawa sun kasance suna yin ta kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, don Allah ya ce ma annabi Musa wa aqimis salata li zikri, sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya muna annabi Isa ce wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Abinda anka ce farlanta sallah daban yin sallah daban, lokacin da yaje farlanta ta akai, amma da ana yin ta. Akwai bambanci da farlanta abu da kuma ana yin abu. Da in kaga dama kai, yanzu kuma an ce an mayar da shi tilas. Bari in baku misali a duniyar ta don mu gane. Da idan mutum ya shiga mota, police bai tambaye shi centurion belt, wai ya tambaye shi wanda ya ga dama ya sa, wanda ya ga dama ya bari. Daga baya sai aka sa doka cewa dole kowa sai ya sa, shi yasa yanzu dan sanda zai tare ka in baka sa ba yayi maka tara. Wannan to shine bambanci don mu gane. Shi yasa waɗannan ba wata hujja ce gare su ba, soki burutsu ne, ba su ba fahimci Al-Qur'anin shi kanshi ba, balle addinin musulunci. To mun ji lokutan da malamai suka yi bayani na farlanta sallah. Bayan wannan sai nuktan mu ta gaba shine lokutan sallah. Hadisi ya tabbata a cikin Sunanun Nisa'i daga Jabir dan Abdullah sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam, Jibril ne yazo ya nuna mu manzo sallallahu alaihi wasallam yadda ake yin sallah. Sallah ta farko wanda ya fara zuwa ya nuna masa ita ce sallar azhar, ba su fara da sallar asuba ba. Shi yasa wato kenan ba a cewa me yasa bai fara da sallar asuba ba, kuma ita ma ta wajaba gare shi, saboda ba a zo aka yi masa bayani ba. Shi ko addini ba a yi da ra'ayi, ana yi ne irin yadda nafsi yake a yi. Annabi Ibrahim ya ce ma Allah wa arina manasikana, da shi da Annabi Isma'il ka nuna mana. To idan ya kasance annabawa su da kansu ba su da izinin su yi addini sai an nuna musu yadda za a yi ya za a yi wani mutum ya zo ya kirkiro wani abu cikin addini ya ce wannan abin ya dace a yi shi in haka nan ne kowa na da ra'ayi da za a bar kowa da ra'ayinsa da addinin bai kamu nan ba tunda kowa zai yi irin yadda yake so sai addinin a canza shi mutane amma ba su son gaskiya saboda in ba bid'an nan da karece-karece suka yi ba ba za su samu abin da suke so ba na abinci kamar yadda shaitan yake riya musu alhali ko Allah shine ke bada arziki kuma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin bayan wannan jibril da yazo suka yi sallar azhur bayan rana ta gushi ma'ana ta karkata in mun ce ta zo tsakiyar sama 12 na rana 12 da minti 15 ta karkata ko ba haka ba to lokacin sallar azhar yayi bayan haka sai yazo yin sallah da shi bayan sallar la'asar bayan inuwan mutum ko kurwar shi ta zo daidai da shi tsawon shi kai sai kun dakanta mun da surutu lokacin sallar la'asar da ranar inuwan mutum ta zo daidai da shi sai suka yi sallar la'asar lokacin magriba bayan rana ta faɗi lokacin isha'i bayan wani jajjaja ya bace lokacin sallar asfiji ko shi ko dama lokacin da alfijiri yake toni to akwai hadisai da suke nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah biyu tare da jibril sai da ƙarshen lokacin sallar azhar yazo kusan sallar asar ya sake sallar shi la'asar sai da lokaci ya zamanto daidai tamkar lokacin mutun yayi sallah da shi ma'ana ta zamanto biyu din sa an gane ko magriba lokaci guda gare ta isha'i kuma akwai lissoshin da suke nuna sai tsakiyar dare wajen karfe 10 na dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallah da sahabbai sallar asuba kuma kamar yadda hadisin Aisha yazo wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah wato sai bayan mutun yana ganin dan uwansa a wani lokaci sai yayi sallah mata har su koma cikin gidajen su ba a gane su abinda ake son dai a ce malaman fiqh sun yi bayanin akwai abin da ake kira al-waqtu al-ikhtiyari akwai al-waqtu ad-daruri al-waqtu al-ikhtiyari lokaci zababbe kai sallah farkon lokacin ta lokaci kuma daruri wanda bayan wannan lokacin lokacin sallah zai fito kenan ya zanna lalura wanda ba a so ka jinkirta sallah ba sai har wannan lokacin anan Allah subhanahu wataala yake inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta ita sallah ta kasance ga mu'minai kitaban littafi ne mawquta ko littafi ne ko abinda aka rubuta ko abinda aka wajabta domin kalma ta kataba sarrafin abinda aka rubuta rubuce sai sallah take cikin alqur'ani rubuce sai take cikin lauhil mahfuz kitaban abinda aka wajabta ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam to sai zaman to lokutan sallan an ce sallah tana da lokaci lokutan nan kuma guda biyar ko wace sallah an sanya mata lokacin ta wanda yake daidai da ita idan mutum ya duba a cikin yini ko wace sallah guda biyar ya bata minti 10:15 minti 10:10 gida biyar za su baka 50 minti 5:5 gida biyar 25 in ka hada su za su baka awa 1 da minti 10:15 to ƙara minti kuma 10:15 su zamanto awa 1 da rabi a cikin awa 24 awa 1 da rabi ne za ka ba Allah wanga mai yin sallah mai kyau fa to kaka amma duk da haka mutane ghafilun sun rabkan illa man rahimallah Allah mun tsari anan akwai abu mai muhimmanci wanda ya kamata mu faɗa musamman a wannan zamani za ka ga waɗansu masu rike da portable sai su ce maka lokacin sallah bai shigo ba wanda abin ya rudi mutane da dama sai ka mutum yana ganin shi in dai ba salula sai ta yi kiran sallah ba to in kuka yi sallah shi a wajen shi babu sallah wannan hatsari ne babba dalili kuma zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu satellite zamaninsa kuma babu salula kuma babu agogo to kai ka ce in salularka ba ta nuna lokacin sallah ba lokacin sallah bai ba ina ka samu wannan wanda ka cewa shi ko mutum wanda in ba karfe 2 ba ba a sallar azhar in ba 4 ba ba a yi la'asar to to sai ka kawo na hujja zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai agogo akwai nasi wanda yace maka dole sai azhar sai biyu la asar sai hudu abin tambaya anan me yasa lokacin asuba da magriba kake canza shi amma baka canza na azhar da la asar saboda yanzu kun ga magriba wajen karfe yanzu kusan 7 ake ta ko to cikin sanyi ne lokaci ake ta shidda da rabi to me yasa kullun ba su barin magriba ta zamanto karfe 7 me yasa sallar asuba suke canza mata lokaci don a nuna maka cewa abubuwan ba akan da sai ake yin su ba kenan in muna son mu gane lokacin sallah muqaddarta nan birni muna da na'urori to miliyoyin musulmai waɗanda suna ƙauyuka ba su da agogo ba su da sanduna su ya za su yi sallah mu aje wannan akwai inda dare yake yin wata 6 rana ta yi wata 6 su ko ƙara su yi sallah wannan malamai sun yi sabari kansu wasu malamai suka ce su yi amfani da kasar da ke kusa da su wanda take ganin rana da abin nan da wata ma'ana yini da dare waɗansu kuma malamai suka ce a'a su auna da waɗancan lokacin da suke sallah kuma su yi sallah to shi yasa lokacin sallah asuba in alfijiri ya ce to waɗannan na'urorin suna taimaka muna ne mu gane lokaci amma ba suke nuna lokacin ba don saboda yanzu an ce alfijiri baka iya tafiya bayan ya bai hanyar sayi na ranga ko nan biyoni ka gani shi alfijiri ya ce to ko bai ke to ba amma za a yi kirda ne lokacin sallar magriba da rana ta fadi shikenan na'urar ka ta yi kiran sallah ba ta yi ba ta koka ba ta koka ba ta nuna lokacin sallah ya shigo ko bai shigo ba za a yi aiki domin ita auna lokaci ne take yi rana ta wuce karfe 12 na dare karfe 12 na rana ta wuce da minti 15 lokacin sallar azhar yayi la'asar ka auna inuwarka kaga ta zo daidai da tsawonka lokacin sallah yayi isha'i shafaki ya bace bayan magriba da minti 45 lokacin sallar isha'i yayi kuma lokaci shi na tsakanin kowace sallah da sallah banda sallar alfijir don da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ya ce ma jibrilu wato alwaqtu ma baina hadaini kidan lokacin sallah yana tsakanin wannan sallah da sallah daga lokacin azhur har zuwa lokacin da al'asar lokacin ta za su shigo kafin ka samu raka'a ɗaya duk lokacin azhar haka la'asar kafin rana ta fadi haka isha'i wadansu malamai sun tafi cewa sai zuwa lokacin asuba wadansu kuma sun ce a in dare ya kasa kashi uku ita asuba ce lokacin ta mai da tsawo da magriba da shafaki ya bace lokacin ta ya wuce subahin daga lokacin da alfijiri yake rana ta kullo lokacin ta ya wuce wanda yake zabafi to dan fahimtar wannan qadiya yana da kyau kada mutane su tsananta maka su cikin addini abinda Allah subhanahu wataala bai tsananta musu ba mu aje wannan sai mu zo lokacin yadda ake yin sallah mun san dai muna da salloli guda 5 in ka dauki littafai na fiqh zaka karatun sallah kamar da farillai gehe kamar da sunnoni gehe wani lokaci ba zaka iya gane farillan sallah da sunnonin sallah ba zai baka wahala kwarai da gaske domin ba abu bane wanda ya zo a tartibi kamar aikin haji ne zaka iske babban malami zai iya karantar da kai aikin haji amma yanzu wajen aikin haji kai sai ka taimaka mishi saboda mi saboda akwai abinda Bature yake cewa theory akwai abinda yake cewa practice akwai abinda a karanci aka karanta shi akwai abinda a aikace ake yin sa yanzu za mu dauki raka'a daya in kana son ka gane farillai da sunnoni daga baya za mu zo mu yi bayanin farillai a gurguje in ka zo zaka sallah na farko zaka yi iqama iqama ba ta ga cikin farillan sallah ba ta ga cikin sunnonin sallah kuma in baka yi iqama ba a cikin sallar ka talala ce don baka ma shiga cikin sallah ba abu na gaba sai kabbara harama farilla ce don in ba a yi ta ba ba a shiga sallah ba shikenan kaga yadda zaka yi ka samu amsa abu na gaba sai tsayuwa don yin kabbara harama domin ba a yin sallah daga zaune in dai ta farilla ce nafila ce kana yi daga zaune ka samu rabin lada sai wanda kuma bai da iko ko rashin lafiya ko yana da wata matsala to wannan shi ba sai yayi tsaye ba amma in akwai ikon yin tsaye dole sai an yi tsaye tsayuwa dan ka ce Allahu akbar shi ma farilla ne
in ka zaura kai ka bar harama babu kuma abinda aka bar harama shine cewa Allahu akbar daga hannuwa matsayin mustahabbi yake don baka daga hannuwan kan ba a ce baka kai ka bar harama ba to daga nan sai karatun Fatiha wanda nace insha Allah ta rana za mu yi karatu ka karanta Fatiha farilla ne tsayuwa dan karanta ta shi ma farilla ne ga wanda yake da iko bayan wannan sai sura sura ba matsayin farilla take ba domin Fatiha ce aka ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab bayan mutun ya karanta Fatiha yayi karanta sura mi zai yi sai ruku'i yin ruku'i farilla ne ana son kanka kokowar kanka ta zo daidai da tsararka yadda in an zuba ruwa ba za su wuce ba hannayenka zaka damki guwayyanka kuma ka dan bude su in kayi ruku'i zaka ce subhana rabbil azim subhana rabbil azim subhana rabbil azim subhana tsarkake ubangiji ni ubangiji na mai tsarki subhana rabbi al azim wato tsarki ya tabbata ga Allah mai girma zaka maimaita wannan su uku ko subhana rabbi al azim subhana rabbi al azim subhana rabbi al azim wasu na cewa subhana rabbi al azim wa bihamdihi to shi wa bihamdihi malamai suka ce nassi bai zo da shi ba sai ka tsaya bakin nan bayan kai haka so uku wasu ruwayoyi sun nuna ana yi goma daga nan sai ka taso daga ruku'i dauka kowa daga ruku'i matsayin farilla yake bayan ka dauka kowa daga ruku'i kuma sai ka miƙe tsaf domin wani in ya taso nan da ya dan dago kadan sai ka ya wuce babu sallah in ka ce sami Allahu liman hamidah ba a ce sami Allahu liman hamidahu shi cewa sami Allahu liman hamidah yana daga cikin sunnonin sallah bai daga cikin farillai in ka kana taso kana cewa sami Allahu liman hamidah sai ka ce hamidah kai sukuni domin ka'idar larabci da karatun alqur'ani in za a tsaya akan harfi sukuni ake yi ka'ida ta larabci tana cewa al-arab la tabda bi sakin wala taqifu ala mutaharrik sai ka ce rabbana walakal hamd ko ka ce rabbana lakal hamd ko ka ce allahumma rabbana lakal hamd ko ka ce allahumma rabbana walakal hamd duka wadannan guda hudu siga sun tabbata amma ba a ce walakal hamdu a tsaya saboda dama mun faɗa in damma ta zo ko wasu ɗi ko fatha ko kasra ko damma sukuni ake yi da cewa sami Allahu liman hamida da cewa rabbana wa lakal hamd ko wadancan da muka faɗa matsayin sunna yake in ka kare wannan akwai addu'o'i da ake yi in kana da damar tsayawa kai hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi da sauransu daga nan sai yin sujada in za a sujada za a ce Allahu akbar duk kabbar da za a yi bayan waccan ta farko matsayin mustahabbi take ko kuma matsayin sunna take in za a tsaya sujada malamai sun yi sabari da hannuwa za a tafi ko ko da goyiya za a tafi ina fata an fahimci zance mafi inganci za a tsaya da hannuwa in aka zo kuma za a gabbai guda bakwai ake bukatar su yi sujada goshi tare da hanci suke matsayin daya hannayenka ka matse su su kalli alƙibla ba a buɗe su su biyu kenan uku guwayenka su zamanto sun danganu ga ƙasa sannan kuma tafin kafafuwa idon tsabin ga tafin kafafuwa ya zamanto shi ma ya kalli alƙibla waɗannan horutta ka lankwasa su su dibi gabas sujudu ala sab'ati a'dha in ba ala sab'ati a'dha in ba haka ba sujada ba tai ba in kai haka kai sujada hannayenka kuma baka aza su ga wato guwayen hannayenka kada ka aza su su tabo kasa sai dai ka tada su domin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada shi sunan shi inbisatul qalb bayan wannan zaka ce subhana rabbil a'la subhana rabbil a'la subhana rabbil a'la ita sujada farilla ce amma cewa subhana rabbil a'la daya biyu uku ko goma wannan matsayin mustahabbi yake kuma ba a cewa bi hamdihi bayan wannan sai ka taso daga sujada wannan tasowa daga sujada shi ma matsayin abu ne wanda yake farilla to in kai wannan ka koma kuma kai sujada shi ma farilla ne dauka kowa daga sujada shi ma ka tashi tsaye farilla ne
in kai haka kaga ka samu farillan sallah ka samu sunnunin sallah ya fi tsayawa a yadda farillan sallah da ba abin da sunnunin sallah daga cikin farillan sallah waɗanda ba mu faɗa ba waɗanda ke tare da sallah na farko an yi sabani yin salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam a tahiyya ta farko da ta biyu wadansu malamai sun dauke shi matsayin wajibi amma da yawa daga cikin wasu malamai musamman nan dai malikiya suna ganin ba wajibi bane abu na gaba daga cikin farillan sallah wanda ban mu kawo shi ba shine cewa ana son natsuwa cikin sallah koton kurciya kamar da suke cewa ba sallah bane wa qumu lillahi qanitina kuna masu natsuwa kuna masu kankan da kai ai fafafafaf ai sallah a kare babu sallah kenan da tsuwa da yin su cikin natsuwa farilla ne abu na gaba wanda ba mu kawo ba shine jeranta sallah bayyuwa ka zo sallah baka fara da kabbara haraba ba bayyuwa ka karanta sura sannan ka ce ka karanta fatiha bayyuwa ka yi sujada sannan ka yi ruku'i at-tartib shi ma wannan wajibi ne to sai akwai wasu abubuwa da nake son in ja hankalin dalibai mai kawaidi da yazo sai ce farillan sallah guda 15 ne awwaluha sai ce dukhulul waqti shigan lokaci shi shigan lokaci ba farilla bane sharadi ne daga cikin sharuddan sallah domin ba a ma shiga cikin sallah ba aiki ne na biyu wattaharati da tsarki tsarki ba daga cikin farillan sallah yana daga cikin sharuddan sallah domin dama shi tsarkin kana basal kana can cikin dush kana yin tahara ina kuma an kai zancan sallah ba mu zancan sallah an gane ko daga cikin abubuwan da ya kamata mu fahimta shine cewa wanda ya sallah 12 da rabi da wanda ya sallah karfe 3 da wanda ya 3 da rabi duk cikin lokacin sallah ne suka yi sallah bai dace wani ya aibanta ma wani ba domin wajibi ne wanda an baka dama akwai wajibin da bai yiwa a yi biyu cikin lokaci kamar azumi tun da yini guda gare ka amma akwai wajibin da an baka dama sallar azhar inda ana yi kana yin hudu ko biyar kuma dan mutun yayi sallar azhar wannan masallacin yaje iske wani masallaci ana sallar ya halatta yayi sallar sai ta zama to matsayin nafila gare shi kamar yadda Mu'az sahabin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake zuwa yayi sallar tare da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koma kuma ya bada sallar da wannan ne malamai suka ce liman yana yi wa yaje yayi sallah kuma daga baya yaje ya ba mutane sallah shi yana nafila su suna farilla dan wanda yayi farilla ce inda ya mutu ba za a tambaye shi ba duk da yake malaman malikiya su sun saba akan wannan sai ta zama wasu suna babaki a ce mai nafila ya bi farilla kuma mai farilla bi nafila matsala ce wanda yake tana da muhimmanci sosai to wannan ƴan uwa musulmi a gurguje sai tahiyya ta karshe ita matsayin wajibi take da zaman tahiyya shi ma matsayin wajibi yake sai sallama ita ma matsayin wajibi take in akai wannan aka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ko an ka ce assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh duka an afada kada wani saboda malaman malikiya su rike assalamu alaikum zaka iske duk in malamin malikiya ya sallama guda yake a ba komai addini inda an ka ce manzo sallallahu alaihi wasallam yayi wannan yayi wannan yayi wannan to ba a son kullun kai daya saboda su malaman sunna wani lokaci suna cewa ai malaman malike kullun assalamu alaikum suke cewa to shi kuma fi yawanci su kuma malaman sunna ai guda suke yi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ba su saba mata alhariku duka yayi su amma abin da ya kamata kai wannan kai wannan kai wannan ba ka cewa kai rike wannan shi kadai don ba shi kadai ne akai ba duk wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata a ce musulmi sun fahimce su game da al'amarin sallah amma ina sha'anin sai hakuri lokacin da mu yana tafiya kwarai kuma na ga matsalolin da ya kamata mu tattauna suna da yawa dole zan yi bayani kan abin nan matsaloli masu muhimmanci matsala guda hudu na farko shine kan ƴan qur'aniyun waɗanda su suka ce sun yarda da qur'ani amma ba su yarda da hadisi ba waɗannan mutanen akwai matsaloli guda biyu da su a nan game da al'amarin sallah ƴan qur'aniyun sai suka ce ba su yarda da hadisi ba sai aka ce to ku kawo sallah cikin al-qur'ani waɗansu sai suka kawo sallah a cikin alqur'ani suka yi kiran ƙarya suka ce ai Allah ya ce alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba suna yin irin sallar da muke yi alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah fatiris samawati wal ard wanda ya kaji halittar samai da ƙasai ja'ilil malaikati rusulan Allah ya sanya mala'iku sun zama to manzanni sai suka ce mathna biyu sai suka ce sallah asuba wa thulatha uku suka ce sallar magriba wa ruba suka ce sallar isha'i da kuma abinda az-zuhr da al-asr sai aka tafi da su nan ana zancan mala'iku da fikafikan mala'iku kace sallah sai aka je da su to suratul nisa'i wa in khiftum an la tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum min an-nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a wa in khiftum an la tuqsitu fil yatama in ba za ku yi adalci ga ƴan mata ba da suke marayi kuna son ku aure su kuma an bar musu dukiya kuma za ku yi musu adalci ba to ku basu ku je ku aure wasu in kuma za ku yi musu adalci ko aure su fankihu ma taba lakum min nisa'i masna sai suka ce bibbiyu kaga can yanzu nan bibbiyu sun kace can an ce masna sun ce biyu tunda an ce bibbiyu ya zan nawa hudu sai suka ce wajen auren mace kana yin mace aure 18 masna suka ce bibbiyu hudu kenan wa thulatha suka ce uku uku sun zan shidda goma kenan ga uku shidda can ga biyu hudu hudu ga shidda goma kenan wa ruba'a sun kace da hudu hudu sun kace 18 din zaka iya wasu kuma malamai ma da suka zo ne suka ce mata ma babu iyaka kun ji Najeriya akwai malami mata 100 da wani abu ko an kace ni ahudda ku sun kace fankihu Allah ce ma qaba lakum abin da ya muku dadi ma mudulukuta muku gane ba to kaga wanga dan qur'ani yun can ya fassara mu da masna wa thulatha wa ruba'a daban nan kuma ya fassara mu da masna wa thulatha wa ruba'a daban ana zancan aure da mala'iku yana yana zancan kuma ruku'i kaga ya canza can ya ce biyu dan ku ya ce bibbiyu waɗansu daga cikin ƴan qur'aniyun tunda sun ce in an riƙe qur'ani ba a samu sabani sai suka ce su abinda suka gani da ka'a guda ce mutum zai yi waɗansu daga cikin ƴan qur'aniyun sai suka ce a'a sallah ma Allah bai buƙatar sallah ya dai ce ai sallah ya ce ai ruku'i da sujada amma tunda bai faɗi yadda za a yi ba to ba a buƙatar ta waɗansu suka ce a'a abinda Allah ke so kawai shine ai tsaye da ka zo ka dibi gabas su ne ƴan tsaf suka ce kawai da ka zo ka yi kan dibi gabas ka kare don Allah ya ce allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidi duk abin da ya kaisu ga wannan bala'in shine kauce mu sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wadanda sun karanta hadisi duk duniya inda kace sallah idi dai suke yi wadansu daga cikin su sai suka bauɗe da su faye sai suka ce ai babu ma in dai akwai wani mataki na ilimi in ka kace to ba buƙatar kai sallah da ibada don Allah ya ce wa abud rabbaka hatta ya'tika al-yaqin ka bauta ma ubangijinka sai yaqini ya zo ma to yaqini su ɗan qur'ani sun kace al-qur'ani su ko sufai suka ce a wani daraja ce ta ilimi in ka kai ta ka samu yaqini ba buƙatar kai sallah shi yasa sai suka daina bayan sallah suka ce da kaga mutun na sallah shi na zakka shi na ba da sadaka suka ce bai fahimci al-qur'ani bane don yaqini bai zo mishi ba dan iska to kun ga ɗan qur'ani shi abu na gaba game da ƴan qur'aniyun sai su zo su ce maka hadisai sun ci karo da juna akwai hadisai guda uku dukkan su sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira ya rawaito su na farko hadisi ya tabbata cikin sahihi Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna awwal ma yuqda yawm al-qiyamati inna awwal ma yuqda an-nas yawm al-qiyamati alaihi abu na farko waɗanda mutane na farko waɗanda za a yi ma awwalun nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi mutun da farko wanda za a fara mai hisabi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo mutane guda uku malamin da aka bashi ilimi amma yana yi ne don neman suna ko don neman wani abin duniya da wanda aka bashi dukiya yana yi ne don saboda a ce shi mai yawan kyauta ne da wanda aka bashi karfi yayi kokari wajen yaki ko wajen aikin addini irin su ƴan agaji don saboda neman a yabe shi to wanga hadisi ya ce su ne za su fara shiga wutar jahannama za a fara musu hukunci kuma sai aka samu wata riwaya ta Abu Huraira wanda ta zo cikin sunan Tirmidhi ta zo cikin sunan Nisa'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna awwalu ma yuqda baina an-nasi fi ad-dima a wata riwaya bid-dima abu na farko wanda za a yi ma mutane hisabi shine jini kaga waccan tace mutane guda uku wadantan masu ilimi da masu kudi da masu karfi nan ko garba ya tace biddima'i ko fiddima'i wadanda abin da ya shafi jini wanda ya kashe wani da wanda ya mauni rauni sai kuma akwai wata riwaya har yanzu ta Abu Huraira ita ma ta zo cikin sunan Tirmidhi tace ta zo cikin sunan Nisa'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace awwalu ma yuhasabu bihi al'abdu yawm al-qiyama as-salah abu na farko wanda za a fara mu mutun hisabi a ranar tashin al-qiyama shine sallah a riwaya ta Abu Dawuda awwalu ma yuhasabu bihi an-nas abu na farko wanda za a yi ma mutane hisabi sai ce to kai kajiya na an ce waɗancan mutane guda uku su ne da farko nan kuma an zo an ce a'a cikin al'awarin jini nan kuma an zo an ce abin da ya shafi sallah aladi mun gaya muku hadisan nan ƙarya ne ku watsar da su kai kuma sai ka shiga cikin rigima ga hadisai kuma sai a ce maka malaman hadisi sun ce duk sun inganta sun sa ba shakka saboda ni saboda baka san su ba kuma baka sai da kamata kai musu ranji ba anan in kana son ka gane da an ka ce awwal akwai abin da ake ce ma awwaliyya mutlaqa akwai awwaliyya muqayyada awwaliyya mutlaqa shine abu na farko wanda shine na farko gaba daya akwai awwaliyya muqayyada abu na farko wanda an kayyade shi akwai abin da ake nufi da shi misali yanzu an kai jarabawa an ka cewa da shine na farko duk makaranta ya bambanta da cewa da shine na farko a ajin su ya bambanta a cewa da shine na farko a jaha da a cewa da shine na farko a ƙasa ko a duniya sai ce maka to shi wannan misali bai dade shi ba sai mu ce to kai da Qur'ani eh to bari mu maka misali cikin Qur'ani Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata ibrahima hanifa wama kana min al-mushrikin قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين كي أنبي كتير نين يفرقون مسلمين وسيم تنبيا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شين يفرقون مسلمين داكو آي وي باسم من وليبا النبي نوه ياكرا كنش مسلمين الله يتي annabi nuhu yace ma mutanen sa fa in tawallaytum fama sa'altukum min ajr in ajri illa ala allah wa umirtu an akuna min almuslimin annabi nuhu kina cikin suratul yunus annabi ibrahim muslimina id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin kuma ya fada da shi da annabi isma'il rabbana waj'alna muslimaini laka بلقيس مسلمات تتي ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين النبي يوسف مسلميني ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين annabawan da suka yi aiki da at-taura musulmaini inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu da ayoyi daban-daban din an bi su duka zaka gansu don da mun dan ba da misali ne sai mu ce to kai ya an kai an ci annabi ya ce ana awwalul muslimina alhali ko wadanda suka bace su musulmai dole sai an ce ana awwalul muslimina fi zamani ko fi ummati to ita ake ma muqayyada ashe ba gaba ɗaya ake nufi ba nan abinda za mu ce kenan da an ka ce awwalun nasu yuqda alaihi na farko wanda za a yi ma hisabi game da ni'imomi shine malami da mai kuɗi da kuma mai ƙarfi can kuma inda an ka ce fiddima'i abinda ya shafi haƙƙi tsakanin bayin Allah za a fara ni da jini a inda an ka ce as-salatu nan kuma wato waɗanda za a fara yi ma hisabi game da al'amarin ibada kinan kowane na farko ne a matsayinsa in ba haka ba ba za ka fahimci inda aka dusa ba to in ka gane wannan wagga muqayyada ce yadda take cikin Qur'ani to ita ce a cikin hadisi mun fahimci wannan ko abu na gaba da al'amarin sallah sai shi al-batiniyya da ake kira al-qaramita su al-qaramita sai suka ce sallah da ka gani cikin sallah ba ana nufin a duka a ruku'i ba kawai rayuwarka ta tsarkaka shi yasa su ba su sallah yanzu in ka tafi nan yanzu kasar Syria da kuke jaka cewa Syria su ƴan Shi'a ne batiniya akwai Alawiya akwai batiniya cikin su ba su yin sallah kwata kwata sun kace sallah kawai alama ce ta kawai ka zaman mutum na gari wadannan mazhabobin kasashen mu ba mu san su ba amma tana yiwa wata rana ba fata muka yi su bayyana shi ko malami in bai san Abubakar sun ta zai rikici akwai su fiye da shekara 800 da suka wuce amma baka san su bane littafan da suke magana kan su ka koma cikin al-milal wan-nihal na Imam Shahristani ko al-milal wan-nihal na Ibn Hazm al-Andalusi ko al-farq bayna al-firaq lil Imam al-Baghdadi ko kuma wato mawsu'atul adyan al-muyassara al-mu'asira to dan su malamai a kasar Saudiya dukannan ne zaka gani irin wadannan aqidodin da ƴan Qur'ani din duk bayan aka fara su ba sun kai shekara dubu a duniya amma saboda yanzu ne wadansu suke findo su saboda neman suna ko abin da ya kamata aka ce a san amma din kamar wadansu abubuwa ne sababbi yanzu ne suke bayyana ina fata an fahimce ni to bayan wannan wadansu suka ce ai ita sallah ba kana iya bari ta alqur'ani ya bada dama musamman wadanda suke karkatuwa zuwa ga sufanci don wadanda abubuwa ne ina so in yi bayani kan su saboda zamanin da muke ciki suke cewa Allah ya tima annabi Musa wa aqimis salata li dhikri ka tsaye da sallah don tunawa da ni to kenan in ka tuna da Allah lokacin sallah ka tuna da Allah to ba sai ka yi sallah ba alhali ko shi annabi Musa alhali zuwa gaba in akwai karatu barbarin yaran nan suna shigowa ba alhali ko annabi Musa yana tunawa da Allah kuma yana yin sallah sai su ka ai zikiri ma yafi sallah don Allah ya ce utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wala dhikrullahi akbar ai ambaton Allah zikiri yahi sallah da haka kubar ma yin sallah sai mu ce ko to ya an kai annaba su bar sallah ba musu da zikiri to wadannan duk mazhabobi ne da aqidodi wadanda suke da alaka da wannan zamanin suna koyi cikin wadansu littafai amma yanzu suna tasirin su yana bayyana to yan uwa lokacin da aka iban mini yayi akwai masaloli da dama kuma in Allah ya bamu iko wata rana insha Allah za a zo a duba a ga abin da ya kamata a yi abinda muka faɗa ga mutum dai Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh